Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya sauraron mu a ko ina ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC a shirinmu na safi ina kuma tare da Jummai Ali da farko ga kanin labaran duniya.
Ma'aikatar kudin Najeriya ta gano ma'aikatan bogi 23,846 masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a ƙasar Iran sun lashe dukkan kujeru 30 na majalisar wakilan birnin Tehran. Yayin da masu ra'ayin riƙau kuma suka samu nasara a yankunan karkara. 'Yan takarar shugaban ƙasa a nan Amurka suna yaƙin neman zaɓe ga dangada a zaɓen da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu a jihohi 11, zaɓen da ake yi ranar Super Tuesday.
To sai a dakon cikakkun labaran. An sake buɗe hanyar Maiduguri da ta daɗe a kulle sakamakon Boko Haram. Ko me direbobin hanyar ke cewa?
Gaskiya ba mu da wata fargaba ko na sisi don da aka rufe hanyar nan to billahi lazi wani lokaci ma sai mun kai sati biyu a cikin tashar nan ba fasinjan da yake zuwa nan.
Su kuwa 'yan gudun hijirar Najeriya da aka karkato su daga Kamaru zuwa Najeriya din suna ci gaba da kokawa ne game da cin zarafin da suka ce an musu.
Daga Kangaleri, Wamba, Majina, Kosa, haka muka zauna a lokaci. Shekara mu hudu muke noma. Daga muka tashi kuma muka biya kudi muka yi takarda. Kusan jaka 700 an karba a hannunmu.
To za kuma ku je cewa kasar Canada ta agazawa Najeriya da ɗakin binciken cututtuka. Akwai shirin ciki da gaskiya amma duk da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Ma'aikatar kuɗi ta Najeriya ta ceto wa gwamnati miliyoyin nerori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da 20,000 samun albashi daga aljihun gwamnati. Jiya Lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi 23,846 daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar. Al'amarin da ya samar wa gwamnati naira miliyan 11.5 cikin wata ɗaya. Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan ɗare kan ragaman mulki a bara, gwamnatinsa ta duƙufa wajen tsuke bakin aljihun gwamnati ko kuma rage kuɗaɗen da gwamnati take kashewa maimakon korar ma'aikata da aiki, wato maimakon korar ma'aikata daga aiki. Domin taimakawa wajen tunkarar rikicin tattalin arziki mafi muni da Najeriya ta gani cikin shekaru da dama.
Bisa dukkan alamu masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a ƙasar Iran sun lashe dukkanin kujerun majalisar wakilan birnin Tehran 30 bisa sakamakon zaben da aka bayyana a jiya Lahadi ba a hukumance ba. Wannan yana nuna cewa ƙuri'ar na amincewa mulkin shugaba Hassan Rouhani yau Litinin idan Allah ya yarda ake sa ran samun sakamakon zaben. Haka kuma shugaba Rouhani da tsohon shugaba Akbar Hashim Rafsanjani su ne ke kan gaba a takarar neman wakilci na majalisar masana ta ƙasar. Wannan majalisar mai tasiri ita take nazarin aikin shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei wanda shine yake shawarar ƙarshe akan duk wata manufar ƙasar da wata ƙasar ta waje kuma kila ya zabi shugaban addini da zai maye gurbin sa. To amma kuma an bada rahoton cewa masu ra'ayin riƙau su ne suke kan gaba ko kuma suke samun nasara a yankunan karkara. Wannan zaɓe shi ne na farko da aka yi a ƙasar tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta kulla da manyan ƙasashen duniya.
A nan Amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa sun dukufa ka'in da na'in wajen yaƙin neman zaɓe da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu. Zaɓe da ake cewa Super Tuesday domin jihohi 11 ne za su yi zaɓen. Waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubuyi guda na wakilan da ɗan takara ke buƙata wajen babban taron jam'iyyun Democrat da Republican da za a yi a watan Yuli idan Allah ya kai mu domin samun jam'in su tsaye da su ƴan takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Mumbaicin jihar Texas, masu lura da harkokin siyasar Amurka sun yi hasashen cewa rikakken attajirin nan Donald Trump shine ke kan gaba wajen farin jini. Ta bangaren jam'iyyar Democrat kuma tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ita aka yi hasashen cewa za ta zama zakara a jihohi 11. Yanzu haka dai Hillary Clinton tana murnar gagarumin nasarar da ta samu a jihar South Carolina.
Masu jefa ƙuri'a a ƙasar Switzerland sun yi fatali da shawarar da ta tanadi kai tsaye a iza ƙeyar 'yan ƙasashen waje da aka samu sun aikata laifi ko miƙanƙantar laifin. Jiya Lahadi, 'yan ƙasar suka yi watsi da wannan shawara da kashin ƙuri'u da suka kaɗa kashi 59 daga cikin 100, kamar yadda aka samu bayani ta wani shafin yanar gizo. Jam'iyyar masu ra'ayin rikauta Swiss People ko kuma SVP a takaice ita ta gabatar da wannan shawara. Shawarar ta tanaji cewa idan a iza ƙeyar duk wani ɗan ƙasar waje wanda aka samu da laifi bayan ya gama wa'adin hukuncin da aka yanke masa. Shugabannin 'yan kasuwa da masu gwagwarmaya sun ce idan aka yi na'am da wannan shiri to zai keta haƙƙin jama'a da kuma ɓata dangantaka tsakanin ƙasar da babbar abokiyar cinikayyarta wato ƙungiyar tarayyar Turai.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rana ta uku kenan da ake amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ke ƙasa tana dabo da aka kulla tsakanin ɓangarorin ƙasar Siriya, duk da ikirarin da ɓangarorin suka yi na zargin junansu da keta ƙa'idar yarjejeniyar. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Turkiyya da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar har sau tara duk lokacin da aka ƙaddamar da amfani da ita a ranar Asabar. Kafofin yada labaran Siriya kuma sun yi ikirarin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun harba iguwa guda 5 daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiyya zuwa yankunan Al-Qaryun lardin Latakia. Haka kuma ministan harkokin wajen Saudi Arabia Abdul Jabbar ya yi zargi daga birnin Riyadh cewa sojojin Siriya da na Rasha sun keta ka'idar yarjejeniyar ƙasa da awa ɗaya kafin a ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar a ranar Juma'a. Bai ɗaya kwamitin wato wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi na'am da ita. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za ta ɗauki duk wani mataki domin ganin ɓangarorin Siriya sun mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar.
Labaran duniya aka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babban hafsan sojojin Najeriya ya buɗe wata hanya daga Maiduguri wadda ta tashi taimakwabtaka da garuruwan da ke kusa da jihar ta Borno wacce aka datse saboda matsalar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoto.
Inda lokacin da jami'an sojan ƙasar suka hana bin waɗannan hanyoyin ne dai, ƙauyukan da ke kan irin waɗannan hanyoyi suka zama wutan ga 'yan Boko Haram, wanda daga bisani rundunar sojan ƙasar ta fitattake su, wanda hakan ne ma ya sa babban hafsan sojojin ƙasar wato Lieutenant General Tukur Baratai bin wannan hanyar tare da tawagarsa don nuna jama'a cewa an buɗe wannan hanya a hukumance. Na dai zai ci ɗaya daga cikin tashoshin mota da ake kira tashan Kano a cikin garin Maiduguri, inda na soma da ziyartar ofishin sufurin direbobi da ke cikin wannan tasha da kuma gana da sakataren ƙungiyar wato Malam Suleiman.
Ba karamin farin ciki muka yi ba kuma ba karamin godiya muka yi wa Allah subhanahu wata'ala ba. To a gaskiya fisabilillah zagayen nan ya riga ya damu jama'a, amma a jiya ɗaya da Allah ya kawo mana saukin sa muka taru muka yi lodi a nan gurin.
Ga ina zuwa ina ne har zuwa wata jiha?
Wannan jiha za ta hada har Gombe, za ta hada Taraba, za ta hada Adamawa, duka ta bi ta combine nasu.
Awa nawa ne da mutum zai iya doka daga nan in ya tashi kamar zashi kamar zuwa garin Biyu?
Wata kwata in zaka tafi garin Biyu zaka wuce awa 1:45 ba. A zagayen zai ka kai kusan awa 12, in baka sa ba sai ka kwana kafin ka shiga cikin garin Biyu.
Na kuma kuma matsa cikin tashar kuda shige an ce da ni motoci da dama sun riga da sun yi lodi sun tafi amma na tada wani driver da ake kira Baba Sunna
eh yanzu haka ina so yin lodi zan je biyu
an bude wannan hanya jiya ne kar ba ku da wata fargaba na bin wannan hanyar
gaskiya ba mu da wata fargaba ko na CC don da aka rufe hanyar nan to billahi lazi wani lokaci ma sai mun kai sati biyu a cikin tashar nan ba passenger da yake zuwa nan
ga baba nan ma wannan baba passenger ne ko
Baba passenger
na baba bazo mana kuma kana cikin masu tafiya wannan hanya a rufe ta da jima yanzu ake budewa
to
ka baka fargaban bin wannan hanya baba zaman ka na passenger
to komai da yana hannun Allah ai
kaman me zaka je kai abiyu
gaisuwa ne kawai ta zai zan gani
bayan bude wannan hanya da mutane suka soma zarga zarga da sai dai wata babban matsala ta kunno kai shine yanda aka rufe babban mayanka dake cikin garin Maiduguri sakamakon wasu rigingimu da aka samu a wannan mayanka tsakanin jami'an tsaro da wasu mutanen gari da kuma wasu zarge zargen da ake yi na cewa akan zo da sanun shata ko kuma irin wanda aka kwace a hannun fulani ko kuma wasu makiyaya dake daji a zuwa wannan mayanka wanda so da dama aka samu irin wannan korafi wanda jami'an tsaro suka ce suna gudanar da bincike akai wanda a rufe wannan mayanka ya janyo karancin nama a cikin garin Maiduguri da kewaye Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Su kuwa 'yan gudun hijirar Najeriya da aka koro daga Kamaru suna ci gaba da kokawa na cewa an ci zarafinsu a can kasar Sanusi Adamu Gareka.
Daga cikin 'yan gudun hijira 21,978 da hukumomin kasar Kamaru suka mika hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya. 64 sun yi korafin hukumomin kasar Kamaru sun gallaza da kuma cin zarafinsu ta hanyar ta sakeyarsu ba tare da bari sun ɗauko kaddarori da mallakarsu ba. Duk da cewa wasu sun share shekaru suna zaman gudun hijira. Na ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira na Malkohi, Damare, da Fofore da ke jihar Adamawa.
Sace sace ne sun yi kai su ce za ku je na ku ji taruwa sai ku koma kayan ku su ce haka daga riga ɗana mu zo ana ma na zo na ramu wannan haka ne na muna ba da ruwa kai daga plasna na zo daga hannu su ce ku homo ta za ku je taruwa da su prefer yana fada ku koma kayan ku haka
ana wajen lafiya mu kalau bukata ne a Kamaru ne mun ta zakara mu hudu taji mun zo nan kowa yana kudin shi yazo sanda muka takarda abinda ana hannu mu gaba daya an karba ba abinda mun samu a cikin zakara hudu kuma lokacin mun taji motar mu mu muka dauka shata tukuna muka samu zuwa nan da kadare bakwai mun biya tukuna muka zo muri da Kamaru dama kawai mun je mun zauna zakara hudu problem ya taji muka je muka zauna gari daga Kangaleri Wamba Majinna Kosa haka muka zauna lokaci zakara mu hudu muke noma daga muka taji kuma muka biya kudi muka yi takarda kusan jakadare bakwai an karba hannun mu tukuna muka zauna
mai gidana ne aka kama shi a Faransa aka sashi a furzin ba laifin abin da yayi
Mr. Caesar Mba Shilambo shugaban hukumar kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya na shiyar arewa maso gabashin Najeriya dake da ofishin ta a Bauchi ya tabbatar da korafe-korafe sai dai ya ce suna kokarin tantancewa domin sanin yawan waɗanda ke garkame a gidajen kaso da kuma yaran laifuka da ake tuhumar su da su
it is true that we have among the refugees
gaskiya ne daga cikin yan gudun hijiran nan akwai mutane 64 da aka tozartawa dawowa gida daga Kamaru yayin da sauran sun komo don radin kansu kawo yanzu ba za mu iya tantance waɗannan korafe-korafen ba inji Shilambo daga cikin yan gudun hijira 21,978 da hukumar kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ta dawo da su gida daga makwabciyar kasar Kamaru zuwa sansanoni uku na jihar Adamawa kasa da 3,000 ne har yanzu ke jiran kobawa muhallansu waɗanda rundunonin sojojin Najeriya suka kwato daga hannun 'yan Boko Haram Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola Najeriya
Allah Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kogadan tilar mukula da su
Kasar Canada ta agazawa Najeriya da ɗakin binciken cututtuka ga wakilinmu Zainab Babaji dauke da cikakken rahoton.
Kasar Canada ta tallafa wa Najeriya da ɗaki da na'urar gwajin cututtukan dabbobi da ka iya shafar lafiyar al'umma a cibiyar nazarin cututtukan dabbobi da ke Vom a nan jihar Plateau. Jakadan kasar Canada a Najeriya Perry John Calderwood ya ce yaduwar cututtuka a ƙasa da ƙetare na iya gagarumin tasiri wajen gurgunta tattalin arzikin ƙasa.
Strengthening health security is a critically important
ya ce ƙarfafa tsaron lafiya batu ne muhimmi da ke buƙatar yunkurin ƙasashen duniya ta ɓangarori daban-daban. Ya kuma ce ba wata ƙasa ɗaya tilo da za ta iya samar da tsaron lafiyarta ita kadai. Jakadan na ƙasar Canada ya ce ɗakin binciken zai iya gano cututtuka kamar su zazzabin shawara, haukan kare, cutar mura tsuntsaye, zazzabin lassa da dai sauran cututtuka da ke yaduwa cikin hanzari. Ministan noma da raya karkara Audu Ogbe ya ce a farkon wannan shekara Najeriya ta yi asarar kaji tsakanin miliyan 300 da miliyan 500 saboda bullar cutar murar tsuntsaye. Ministan gonan ya ce dole ne a dukufa haikan wajen aikin noma saboda hasashen da aka gudanar na nuni da cewa a shekaru hudu masu zuwa al'ummar Najeriya za su kai miliyan 200. Ya ce kowace shekara ana samun karuwar mutane miliyan 5 kuma yawan haihuwa a Najeriya ya fi yawan mutuwa.
With the oil boom has become extremely
yace tun lokacin da aka fara hako mai masu hannu da shuni suka yi burus da aikin noma wa talakawa da marasa karfi. Yace ba wata sana'a da tafi noma. Shugaban kwamitin noma a majalisar dattawan Najeriya Sanata Abdullahi Adamu yace
harkar noma bai tafiya sai an samu bincike na gari. Duk abin da ke iya kawo mana damuwa ko ga shuka ko ga dabbobi ko tsuntsaye dole ne zamana akwai wurare irin waɗannan wanda ke za su iya yin bincike kan dukkan wani cuta da ke iya samu. Yawan cututtukan da ke bana kun san ya samu dabba kuma shi da ba zai ci shi ba ya samu wannan cutar.
Dr. Gidadin Muhammad ya mun bayani kan wannan na'ura da kasar Canada ta bai wa Najeriya.
Muhimmancin wannan wurin gojin din za a iya goda samfuri a san wani irin cuta kuma ba zai dauki lokaci ba kuma irin samfurin da za a goda a nan samfurin da suke da hatsari matuka na biyu ana son kuma yanzu a yi magungunan rigakafi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To ana fara tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka fara tabo batun tsabar kudi har kimanin naira miliyan 150 wanda akasarin sa na bashi ne wanda Najeriya ta karbo daga kasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos. To amma sai aka wayi gari babu wannan kudi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da wannan kudin ba. Ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuka da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda 1,000 a Abuja da wasu guda 1,000 a Lagos da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda a duk fadin Najeriya da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho miliyan 1.5. An ɗauki wannan aiki kacokam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE kamar yadda ake faɗi a Najeriya. Kuma duk da cewa ba a gudanar da aikin kamar yadda yake rubuce a takardar kwangilar ba, wata takarda ta ofishin sanya idanu kan basussuka ta Najeriya ko kuma Debt Management Office da ke karkashin ofishin shugaban Najeriya ta ce an gama karbar dukkan dala miliyan 399,500 wato kusan naira miliyan 135,000 da aka karbo rance daga bankin Exim na kasar China. An ba da shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba. A dalilin haka ne Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa wani kwamiti domin ya binciko yadda aka yi haka. A lokacin da aka fara binciken sai aka gano cewa kusan duk waɗanda ya kamata su san da wannan aikin su kuma taka rawa cikinsa ba su ma san da shi ba. Alal ga misali, ofishin kula da saye-saye da ba da ayyukan kwangila ta gwamnatin Najeriya ko kuma Bureau for Public Procurement ta faɗa a cikin wata wasiƙarta ta ranar 6 ga watan Nuwamba ta shekarar da shige cewar bata san komai game da wannan kwangila ba, bata kuma ba da izinin ba da shi ba kamar yadda doka ta ce. Ofishin kula da harkokin sadarwa a Najeriya wato NCC shi ma ya ce bai san komai ba game da wannan aiki. Ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa ya ce shi ma babu hannunsa a bayar da wannan kwangilar kakkafa na'urorin tsaron na Abuja da Lagos. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ma ya rubuta takarda a ranar 5 ga watan Nuwamba inda ya ce duk da cewa rundunarsu ce za ta yi amfani da waɗannan na'urori da kuma kayayyaki, ma'aikatar kula da ayyukan 'yan sanda ce ta ba da wannan kwangila. Ita ce kuma ta biya wannan kwangilan daga asusun yin gyara ga rundunar 'yan sanda wanda ma'aikatar ce kaɗai take da iko na iya cirewa ko kuma sanya wani abu cikin wannan asusun. Tambaya nan ita ce, wai shin idan duk waɗannan hukumomin ba su da masaniyar wannan aikin, su wane ne suka ciri wannan kuɗin wanda bai kamata a ce an cire an biya ba suka biya, kuma su wane ne suka tabbatar da cewar an yi wannan aiki har aka kai ga cewar an cire wannan kuɗi an biya shi.
Wato jami'ai ne kama daga tsoffin ministoci da Jonathan na farko kenan, da kuma wasu daraktoci a wasu cibiyoyin gwamnati, da kuma wasu 'yan kasuwa na Najeriya waɗanda suke da hannu a ciki, waɗanda suka zamanto kamar dillalaya tsakani, waɗanda yake su ne suka yi ruwa suka tsaki suka wuce gaba, suka tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe ne Najeriya an ɗora mata wannan bashin na gaira babu dalilinsa, ba kuma abin da aka ce za a yi ba, kana kuma abin da aka ce za a yi bai aiki ba babu alamarsa, su ne suka wuce gaba wajen wannan abu. Saboda haka muna kiransu ɗaya-ɗaya, kowa na zuwa na ba da ba'asinsa. Muna kuma bin duk takardun da suke gare mu, kuma muna da hanyoyi daban-daban na samo takardu da suke tabbatar da cewar hakika akwai matsala a wannan al'amari.
Ya zuwa yanzu akwai wasu abubuwa da kuka gano game da wannan bincike da kuke gudanarwa?
Mun gano abu da dama, wasu za mu faɗe su nan gaba, wasu kuma za mu iya faɗe su yanzu. Misali, mun tabbatar dai ga 'yan Najeriya cewa wannan aikin bai yiwu ba, ƙarya ne, zamba ne, cuta ne, coke ne, yaudara ce, almundahala ce da aka ɗora Najeriya akai aka saci kuɗinta. Wannan ya riga ya tabbata. Babu wata hanyar sadarwa da ake da ita a ƙasar nan ta 'yan sandan Najeriya a Lagos ko kuma a nan Abuja da za a ce za ka iya danna wata lamba su zo baka dan take, ko kuma ga wasu bayanai na al'amuran da suke faruwa a kan titi nan cikin garin Abuja. Bayan haka mun gano cewa kuma 'yan kamarori ɗaya biyu da aka jijjefa ɗin ba ainihin ma waɗanda aka rubuta su a cikin takardun kwanginan ba ne. Na huɗunsu ko na biyaɗinsu zan iya tabbatar maka da cewar mutanen Najeriya sun riga sun gane cewar yana ɗaya daga cikin jerin cuce-cuce da zamba cikin aminci da zalunci da aka yi wa mutanen Najeriya, kuma sun duƙuba sai an kama an gano an kuma hukunta waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari.
To kamar yanzu idan kuka gano irin waɗannan abubuwa yadda ka bayyana da wasunsu, akwai wani irin mataki da kuke iya ɗauka ne ku da kanku akan irin waɗannan mutane na watakila ko a hukumta waɗannan mutane ko kuma a ƙwato abubuwan nan na jama'a da suka sace?
Duk za su iya faruwa, duk kuma za su iya yiwuwa. Dalili shi ne muna wannan aiki ne kamar wani sashi ne na rassan mulki na Najeriya. Majalisar dokoki ko majalisar wakilai ta tarayya ba abin wasa ba ce. Hukuma ce mai zaman kanta da take da iko da tsarin mulki ya shimfiɗa, kuma tana aiki da gwamnatin tarayyar Najeriya nan wajen kare dokoki da mutunci da arziki da haƙƙoƙin 'yan Najeriya. Saboda haka muna da dukkanin hurumin da ya kamata mu ɗauka na shari'a na doka mu tabbatar an hukunta an kuma ƙwato wannan dukiya ɗin.
Wato za ku iya ɗaukan mataki na hukumta waɗannan mutane kenan, ba ma wai kawai a ce rahoto za ku gabatar ga ita majalisa kawai ba?
Ai, wannan zamani ya wuce a Najeriya da kawai za a zauna a zana bayani ai wane ya aiwatar da kaza, ya yi kaza bai kyauta ba, ya yi cuta a nan, ya yi zalunci a nan, ya yi almundana a nan. Wannan lokaci ya wuce. Idan mutum ya aikata laifi irin wannan na cinye dukiyar ƙasa ko kuma zalunci irin wannan, to akwai dabarun karɓo su, akwai kuma dabaru na hukunta shi, akwai kuma dabaru na hana aukuwar irin wannan nan gaba. Saboda haka ba rahoto kawai za mu gabatar mu zauna mu yi shewa mu ce ya an gabatar da kaza da kaza, an yi bincike an gano kaza da kaza. A'a, akwai hukumomi a ƙasar nan, akwai hukumomi na bincike da gwamnatin tarayya take da su, wanda muna da alaƙa da su, muna dangantaka da su. Akwai kuma hukumomi da cikin majalisar kanta take amfani da su wajen tabbatar da cewa binciken da ake yi babu kasafi a ciki. Gaskiya ne tsaba aka ɗauko, kuma za a yi hulɗa da dukkanin cibiyoyin mulki, da dukkanin cibiyoyin shari'a, da dukkanin cibiyoyin doka na Najeriya nan, domin a hukunta waɗannan mutane ne waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkokin almundahanan da aka yi na wannan na'urorin sadarwar tabbatar da tsaron lafiyar al'umma a Lagos da kuma Abuja da aka gagare yi aka cinye kuɗin.
Kamar zai ɗauke ku tsawon wani lokaci kafin ku gama gudanar da wannan bincike?
Mun riga dai mun yi mataki na farko, mun gayyaci tsoffin ministoci wanda suke da alaƙa da gwamnatin da ta shuɗe, wacce kuma ita ce ta sanya hannu tare da su wajen wannan kwangila. Mun gayyaci wasu manyan jami'an famanan sakatarori da kuma manyan jami'ai na gwamnati da suka gabata waɗanda suke da mu'amala ko hulɗa da wannan aiki. Wato abin da ya kamata ka gane shi ne kowa ya zo ya bada ba'asinsa. Ba'asin da ka bayar kuma za a bi takardun da ka gabatar ɗaya kenan. Za a kuma duba irin rawar da ka taka, tunda takardun nan ba ɓatan suka yi ba. Kuma wannan masana'antu ko kuma ma'aikata da ake da ita ta 'yan sandan Najeriya tana nan, wato ministry. Sa'annan ita hukumar da kuma take lura da tsare-tsaren fasaha ɗin da ake ci da ita, wato Niger Comsat, ita ma suna nan, akwai jami'ai, akwai ma'aikata. To duk waɗannan bayanan suna nan, kuma an riga an samu bayanai masu ƙarfin gaske da yana da kamar wuya mutanen da suke da hannu a cikin wannan ba a same su zai yi ba. Dalili shi ne babu yadda za a yi an baka amanar ƙasa kana da riƙe da muƙami na minista ko kuma wani babban jami'i a cikinta, ka san abin nan ba daidai ba kuma ka yarda a yi shi, ka san ba a gama aikin nan ba kuma ka rubuta takarda ka sa hannu ka ce wane wannan aiki da aka yi ana aiki da shi yayi daidai saboda haka gwamnatin Najeriya ta biya wannan kuɗi alhali kana wani minista ko kana wani babban jami'a a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko a wata cibiyar mulki ta ƙasa ko kuma kai wani jami'i ne dalilin shi ne yadda ma aka bada kwangilar nan aka fara samun mishkila da farin farko ba a bi tsarin gasa tsakanin kamfanoni masu nema ba bayan haka ba a kuma bincike farashi ba idan ka ce kai kayanka naira 10 ne to in an duba mai yau a wani naira 5 ne kuma daidai irin wannan kayan amma duk aka rike ido aka ki amfani da waɗannan sharuɗa na binciken farashi wajen bada kwangila bayan aiki da shi wato due process kenan na uku su shine ita hukumar Najeriya a lokacin da jami'an ta suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harka na CCTV da makamancin haka suka rubu idon su suka yadda suka ce an yi wannan aiki da ba ai ba kuma ba su duba cewa abin da aka rubuta musu a takarda na tsarin na'urorin ba shi aka kawo musu ba kuma kowa ya san cewa babu waɗannan layukan wayoyin miliyan 1 da 1,000 da aka ce babu kuma waɗannan cibiyoyin sadarwar a ko'ina a waɗannan manyan birane saboda haka abu ne wanda yake na almundana da ya wuce hankali wato irin al'amarin da ya zamanto a cikin ƙasar nan ruwan dare a cikin shekarun baya mutane sun riga sun haɗe ɗa'arsa sun haɗe tarbiyyarsu sun haɗe mutuncinsu sun haɗe addininsu sun haɗe sanin ya kamata su kawai su dai burin su kuɗi kuma wannan shi ne suka kai ƙasar nan halin da yau take ciki da ake kokawa.
Batutuwa da yawa game da karkata wannan dambun kuɗi da aka yi ko kuma wani bangaren sa akwai majiyoyi da yawa da suke da masaniya kan yadda aka karkata wani bangare na wannan kuɗin a kasance da mu a cikin shirin mu na gaba
To yanzu kuma bari mu koma ga Jumai mu ji labarin duniya amma a takaice.
Ma'aikatar kudin Najeriya ta ceto wa gwamnatin miliyoyin nerori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da 20,000 samun albashi daga aljihun gwamnati. Jiya Lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi 23,846 daga samun albashi. Bayan wani bincike da ta gudanar al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan 11.5 cikin wata daya Najeriya ta dade tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazzaranci bisa dukkan alamu masu neman sauyi da masu sassaucin ra'ayi a kasar Iran sun lashe dukkan kujerun majalisar wakilan birnin Tehran 30 bisa sakamakon zaben da aka bayyana jiya Lahadi ba a hukunce ba Wannan na nuni da ƙuri'ar amincewa mulkin shugaba Hassan Rouhani. Haka kuma shugaba Rouhani da tsohon shugaban ƙasar Akbar Hashemi Rafsanjani su ne ke kan gaba a takarar neman wakilci a majalisar masana ta ƙasar. Wannan majalisa mai tasiri ita ke nazarin aikin shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei wanda shi ne ke yanke shawarar ƙarshe kan duk wata manufar ƙasar da wata ƙasar waje. Kuma kila ya zaɓi shugaban addini da zai gaje shi. A nan Amurka kuma 'yan takarar shugaban ƙasa sun dukufa ka'in da na'in wajen yaƙin neman zaɓen da za a yi gobe Talata idan Allah ya kai mu. Zaɓen da ake yi da ake cewa Super Tuesday domin jihohi 11 ne za su yi zaɓen. Waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubu'i guda na wakilan da ɗan takara ke buƙata. Wajen babban taron jam'iyyun Democrat da Republican da za a yi a watan Yuli idan Allah ya kai mu domin samun jam'iyyun su tsayar da su 'yan takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu.
To da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda. Kafin mu yi sallama muna taya Ishaq Sidi Ishaq, daraktan fina-finan Hausa a Kano, murnar aurensa da amaryarsa Nasiba, wanda Allah ya sa aka daura a ranar 26 ga watan nan da ya gabata da shekaran jiya kenan. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba. Sai kuma sakon ta'aziyar mu ga Malam Ismail Batakazaria game da rasuwar kanwarsa Malama Fadumatu dake unguwar Masa gidan makaranta Zaria. Allah Ubangiji ya jikanta ya kautata mu kuma ƙarshen mu. A madadin shi wanda ya jagoranci shirin, wato Cibahiro Dodone da Jimmai Ali da ta taya ni gabatarwa, injiniyan mu Neo Charles, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.